بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة، لا سيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفي، إما لقلة ذلك وإما لظلم من يستولي على حقوقهم فيمنعهم إياها من ولاة الظلم فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفي، وعلى الآخرين من الفي من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما وصف الله به أهل الفي في كتابه، حيث قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات. فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم، فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه، فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث، فلا يرث المسلم الكافر. فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء، حتى يكون قلبه مسلما لهم ولسانه داعيا لهم. ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق فإن الله يغفره له.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ɗan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura ta cikin garin Katsina. A yau Talata, daren Laraba, 8 ga watan Al-Muharram, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 da 32, wanda kuma ya zo daidai da 14 ga watan 12 miladiya ta 2010. A wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahl al-Iraq, majalisin da muke karatu a cikin wani sako da Ibn Taymiyyah ya rubuta wa mutanen Iraki, wanda wannan shine darasinmu na 13, kuma a jerin gwanon darussan mu a wannan masallaci mai albarka, wannan shine 127. Da farko, kafin mu shiga a darasin, kamar yadda kuka ji, yau 8 ga watan Al-Muharram, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1432, wannan wata na Al-Muharram ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu alfarma, masu daraja, masu falala, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin Al-Qur'ani, cikin suratu Tauba, inda Ubangiji yake cewa: inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Adadin watanni a gurin Allah, inji shi, yace adadin watanni 12 ne tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa. Minha arba'atun hurum, daga cikin su akwai hudu masu alfarma. Hudu masu alfarma dinnan sune Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram, waɗannan haka suke a jere su uku, sai kuma Rajabul Fard, wato watan bakwai a jerin lissafin kalendar Musulunci. To waɗannan watanni guda hudu suna da alfarma, alfarmar da suke da ita kuma tun kafin ma zuwa musulunci larabawa suna girmama waɗannan matanni ba sa yadda su zubar da jini a cikinsu to haka musulunci yazo ya ba su wannan alfarma da wannan ɗaukaka daga cikinsu akwai al-muharram wanda aka fi sani da shahrullahi al-muharram shine wata ɗaya tilo wanda ake jingina shi zuwa ga Allah ake idafar sunansa zuwa ga sunan Allah idafatu shahri tashrif wa ijlal wato watan Allah domin girmama shi da kambama shi kamar yadda ake cewa baitullahi ko naqatullah wannan idafa ce ta tashrif wato araraba shi zuwa ga sunan Allah domin girmamawa to wannan shine shahrullah haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kirawo shi a cikin wani hadisi na Abu Qatada wanda Imam Muslim ya ruwaito afdalu siyami ba'da ramadan صيام شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل منذ صلى الله عليه وسلم يقول ما في في تن أزمي باين نفر الله نرى رمضان شين أزم شهر الله المحرم وتونا وتامي الفرما سيكما ما في في تي السلة باين تفر الله يتسي سلة قيام الليل لوكتشند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهجر زوى مدينة ya zo ya samu yahudawa suna azumin goma ga muharram shine ashura goma ga muharram sai ya tambaye su me yasa suke wannan azumin suka ce wannan ita ce ranar da Allah ya tserar ya kubutar da annabi Musa da mutanansa daga kaidin fir'auna da mutanansa fasamahu Musa shukran lillahi wa nahnu nasum annabi Musa ya azumci wannan ranar dan godiya ga Allah mu ma muke azumta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi annabi yace mun fi ku cancantar annabi Musa don haka ya azumce shi ya kuma umarci mutane su azumce shi saboda haka ko su a gurin yahudawa sun samu annabi Musa ya azumce shi ne don haka su ma suka rika azumtar sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahqqu bi Musa minkum mun fi ku cancantar annabi Musa dan haka ya azumce shi ya kuma umarci mutane su yi azumin Ashura to kafin a wajabta azumin Ramadan azumin Ashura wajibi ne ga dukkan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da azumci wannan ranar ta goma ga Muharram bar ma ya matsanta wa musulmi akan wannan ce wanda ya tashi wato bai ci ko bai azumi ya zarce da azumi wanda kuma ya ci wani abu ya kame baki sannan kuma ya umarci hatta yara ƙanana a sa su rika azumtarsa sahabbai suka ce mun sa su suna azumin wannan ranar idan muka ga cewa za su damu saboda yunwa sai mu ba su kayan wasa haka har rana ta faɗi mu shagaltar da su mu ɗauke musu hankali har rana ta faɗi to wannan shi da ya zama azumi na farilla kafin wajabta azumin Ramadan da aka wajabta azumin Ramadan sai ya ci gaba da zama a matsayin azumi na sunna wanda yake da tagomashi da falala mai yawa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumtarsa yace yukaffiru sanata allati qablahu ahtasibu ala allah an yukaffira sanata allati qablahu wannan ya zo cikin sahih muslim riwaya abi qatada al-ansari radiyallahu anhu yace ina sa rai wato ina da tsammani wajen ubangiji na cewa azumin watan goma azumin goma ga muharram yana kankare laifin shekarar da ta gabace shi saboda haka wannan azumi sunna ne kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka gaya masa yahudawa suna azumtar wannan suna girmama wannan ranar to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace to la'in ishtu ila qabilin hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yace la'in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'a in Allah ya mun tsawon rai har zuwa shekara mai zuwa wato har zuwa baɗi to zan yi azumin wato tara ga wata sannan in hada da goma la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi' in har Allah ya mun tsawon rai zuwa baɗi to zan hada da tara sannan in hada da in yi goma wato tara da goma shine ake cewa tasu'a da ashura to kuma sai Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa kafin wannan lokacin ya zagayo to amma ya zama sunna tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gurin yayi hakan annabi baya yin burin ya aikata abinda ba daidai ba tunda yayi fatan yin hakan to koda bai samu yayi ba saboda Allah ya karbi kayansa to sunnar ta ci gaba da dorewa don haka sauran musulmi za su yi shi yasa mafificin abinda yafi ga mutum shine ya azumci 9 da 10 wannan shine al-afdalu ya azumci 9 da 10 idan ba zai samu damar azumtar 9 ba to ya azumci 10 amma kare ta tsaita akan 9 kawai kada kai 9 ka ce wannan ma ya ishe ni in kai 9 ba kai komai ba saboda kana so in ɗaya zaka iya yi to kai 10 in kuma zaka iya yin biyu to sai kai 9 da 10 akwai ruwayar Ibn Abbas da take cewa yawman qablahu aw yawman ba'dahu wato da ranar da take gabanin sa ko ranar da take bayan sa wato 9 da 10 ko kuma 10 da 11 to wannan ruwaya bata inganta ba ta fuskar sanadi bata tabbata zuwa ga Abdullahi dan Abbas ba abinda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas shine abinda na karanta muku na sahih Muslim la in ishtu ila in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'a bai ce yawman qablahu wa yawman ba'dahu ba aw yawman ba'dahu ba haka ya faɗa ba shi yasa Muslim bai fitar da wannan ruwaya bai fitar da wacce ruwayar ita wacce ruwaya ruwaya ce wanda alal rajih mursala bata tabbata zuwa ga Abdullahi dan Abbas ba don haka batun a gina wata sunna akan ta bai taso ba saboda ana gina sunna ne akan ruwaya da ta inganta ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakan ko ya ce ayi hakan amma har idan bai ce ayi ba bai yi ba ta fuskar sanadi abun bai tabbata ba to ba daidai bane ka tabbatar da shi ka ce eh ba dai ba laifi ayi wannan ba daidai bane koda kuwa an samu wasu sun yi fatawa a bisa doran hadisin idan har ya bayyana gare mu cewa bai inganta ba to shikenan sai mu dakata akan abin da ya inganta abin ma ni da ban gane daga shi ina aka samu shi ba dan ita ruwayar ma bata nuna ba cewa abin da yafi lada shine kai 9 10 11 ita ruwayar da'ifiyar ma bata faɗa haka ba to ita ban san ko a mai aka same ta ba dan ita ruwayar da'ifiyar cewa tai yawman qablahu aw yawman ba'dahu kaga raba kafa akai ko dai 9 da 10 ko 10 da 11 haka ruwayar da'ifiyar ta ce wannan mai raunin to wani sai ya maida aw din nan ta zama wa sai zama yawman qablahu wa yawman ba'dahu kaga sai zama uku sai ake cewa wai abinda yafi kai uku 9 10 11 sannan wanda zai yi 9 10 kaga wanda annabin yace zai yi sai ya zama shine a mataki na biyu shine annabi din yace zai la istu ila qabil la in baqitu ila qabil la subanna at-tasi'a sai ya zama shine wai a hawa na biyu sannan kuma sai aka ce kai 10 shi kadai shine a hawa na uku to wannan duk da ruwaya ta inganta wata kila a kau da kai amma tunda bata inganta ba don haka ka hakura da wanda ya inganta din ya ishe ka ka gamsu da abin da ya tabbata a gurin malamai na hadisi wanda ya gamsar da kai ya ishe ka kuma insha Allah abin da ake fatan a samu ladan nan indai har ka kyauta ta niyyar ka zaka samu ka kuma fita daga cikin rudani a rika cewa kana karbar gurbatattun hadisi kana aiki da su ka fita daga cikin wannan rudani dan Allah bai wajabta maka sai ka aiki da gurbatattun hadisi ba to wannan ita ce sunnar da ta tabbata ana yi a waɗannan kwanaki 9 da 10 wannan ita ce sunnar da ta tabbata to amma da yake da yawa daga cikin waɗanda suke danganta kansu da musulunci wasu abubuwa na sunnin ba ta isassu sai sun yi kwashe-kwashe wani lokaci ma a ƙiyin sunna din ita sunna din ta samun karɓuwa a kasa ma fahimtarta amma kuma za a yi wasu abubuwa wanda ba su da tushe yanzu duk ƙauyen da ka shiga in ka ce watan cika ciki to an san me cika ciki amma in ka ce ashura sai kai ka ji kana wani kakalin ne tasu'a ashura bai san ta ba sai ka kawai ka zo kana masa za ka yi masa izala amma da ka ce cika ciki sai ce ai yana da ma jelar layyarsa tana nan jira yake lokacin yayi to kaga an san bid'ar amma kuma ba a san sunnar ba saboda ita bid'ar masu yaɗa sun fi yawa akan masu yaɗa sunna wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah don haka masu ɓatarwa sun fi yawa akan masu shiryarwar saboda haka sai aka kirkiro wannan bid'a din to akwai abubuwa da yawa da aka kirkiro a cikin wannan wata din akwai wasu salloli na ƙarya wanda ba na gaskiya ba, na sunna ba, ba na shari'a ba, cewa akwai wata sallar rufe shekara da sallar bude shekara. Saboda za ka yi salla a ranar ƙarshe ta Zulhijja, sannan kuma ranar farko ta Muharram nan ma ka tashi kai wani kiyamul layli. Wannan duk ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Kuma duk wanda ya wannan bid'a yi ba lada zai samu ba, alhaki za a rubuta masa in har ya san cewa ba daidai ba ne ya yi. Wannan ba daidai ba ne, ba wata salatu fitahi sana da kuma salatu fitahi sana, wannan duk ƙarya ce ba gaskiya ba ce. Za ka ga har da ma wata falala da ake cewa za ka samu, wai ka rufe shekara ka da ibada, ka buɗe da ibada. To kaga wannan ba hujja ba ce. Sannan akwai wanda suke yin azumi, ita waccan sallah har ma da wanda ya kirkiro mata, na'am, akwai wanda suke yin azumi, aka kirkiro wa azumin wata falala, wato wanda za su yi azumin ranar ƙarshe da kuma azumin ranar farko ta Muharram, aka fa kirkiro masa wata falala, aka ce duk wanda ya yi wannan azumin to za a kankare masa zunubin shekara 50. Su matsalar ba sa aiwuwa kaɗan. Annabi ya ce a sunnarsa, ya ce yau man abin احتسب على الله ان يكفي ان تكفر او ان يكفر السنه التي قبله شكرت ده يفدا اما سو سن كواسو ديوا irin wannan ba baki re da handuma abun ai ba zai abin nan ba saboda ka wai in kai wannan za a kankare maka shekarar abin nan ladan to ladan za a kankare maka ladan shekara 50. To kaga wannan hadisi ne na ƙarya, malamai duk sun ambace shi a cikin littattafan su na hadisan ƙarya, kamar Ibn al-Jawzi ya kashi a cikin kitabul mawdu'at, wato littafin da ya tattara hadisan da yake ganin cewa duk ba su inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To banda wannan sallah, har ila yau akwai abinda aka kirkira a cikin wannan, wato abinda Shi'a suka kirkiro na fushi da bacin rai da koke-koke da sa baƙaƙen kaya da zagaye gari da dukan ƙirji da sauran abubuwa irin waɗannan. A ƙasashe ma da ake Shi'ar sosai, ka'in da na'in, su suna faffasa kansu ne, ma jini yana fita, suna zane jikinsu da bulala. To tunda nan dai abin sama-sama har yanzu ake yi shi, mu mun cacewa muna so mu ga ana faffasa kan ana kuma zane jikin. Duk wanda ya ɗanɗana ya zane kansa, ya kaga gobe ba zai koma ba. To can inda suke yin abin ka'in da na'in suna wannan, kamar yadda za ku gani a satellite a in ranar ta zo, za ku ga abubuwa na banta kaici da baƙin ciki. Abinda zai sa abu zama banta kaici da baƙin ciki gare mu, saboda yana ba da wani hoto mummuna na musulunci ga waɗanda ba su san musulunci ba. Tunda za a riƙa yaɗa shi a satellite, can waɗanda ba su san musulunci ba, ba su san musulmi, suna hangowa, ana ce musu ai wannan wata rana ce mai alfarma a tarihin musulunci, kuma wannan abin da ake musulmi ne suke yi. To wanda ba musulmi ba zai ma yi tsammani in ya shiga musulunci shi ma sai ya rika bulala a jikinsa, ya rika faffasa kansa da na 'ya'yansa. Kaga za a ƙara ƙyamar addinin, kuma zai sa abin da wasu suke ta tuhumar addini da cewa ɗan ta'adda ne, addini ne ɗan zubar da jini, addini ne mai shan jinin mutane, ce to gashi ma 'ya'yansu ma fasa musu kai. Akwai yaro wanda bai shekara 2 ba, an yi mai ƙwalƙwabo, kuma a fasa masa, buga masa wata adda a kansa, jini ya ta zuba. To kaga babu shakka wannan zai bada wani mummunan hoto na musulmi. To bittali wannan zai zama ya ƙara sa waɗanda ba musulmi ba, kuma ba su san musuluncin ba, ba su fahimce shi ba, su ƙara ƙyamarsa. Kaga an cuci musulmi wanda ba su yarda da abin ba. To su suna yin wannan ne da sunan suna tunawa da ranar da aka kashe Husaini ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Babu shakka Husaini, kamar yadda muka sha faɗa kuma karatuttuka mu suka sha bayyanawa, mutum ne mai daraja, mai kima, mai matsayi a gurin dukkan wani musulmi. Husaini ibn Ali ibn Abi Talib yana zuciyar kowane musulmi, kuma babu shakka kisansa da aka yi kisa ne na zalunci, kisa ne na ta'addanci. Kuma waɗanda suka yi ta'adda ne azzalimai ne, waɗanda Allah wato zai hukunta su ranar gobe kiyama, su samu sakamakon da ya cancance su. Wannan duk musulmi ya yarda da haka, babu wanda zai ce yayi na'am da wannan sai taɓatsi a sararre, amma musulmin kirki ba zai taɓa faɗar haka ba. To don haka musulmi duk sun ittifaƙi akan wannan, kuma mun yarda cewa a ranar Ashura aka kashe shi. Kuma dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin, wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi maganar matsayin waɗannan mutane guda biyu kamar al-Hasan da Husaini wanda aka kirawo su cewa sayyida shababi ahli janna ne shugabannin samari in aljanna ne sayyidina Hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sayyid inna ibni hadha sayyid don haka annabi ya faɗi darajar su da martabar su wanda dukkan mu musulmi mun fahimci wannan kuma muna faɗa ko da yaushe to sai dai cewa wannan ranar da aka kashe shi ranar al-Muharram ta zama wata rana ce da za a rika koke-koke ana dukan jiki ana sa baƙaƙen kaya ana zagaye gari ana la'anta da tsinuwa ga wasu mutane a ciki ma har da mutanen bayan Allah wanda ba su ji ba su gani ba har ma da wasu wanda ma ba a haife su ba ana tsine musu to kaga wannan shine abin da mu muke inkari da ba mu yarda da shi ba ko ba za mu taɓa amincewa cewa addini ba ne in kana maganar matsayi ne babu shakka sayyidina Husain yana da matsayi da zai sa duk sanda ka tuno da maganar da maganar kisan saka damu kai bakin ciki duk da cewa ubangiji ne karrama shi da shahada ubangiji ne so ya ɗaukaka matsayinsa ya ba shi wannan matsayin to amma ba hujja da za ta sa kuma a ware wannan ranar a dinga tarurruka ana la'antar sahabbai da la'antar wasu mutane da ma wanda suka yi laifin su kansu a riƙa la'antar su ana tsine musu wannan babu wata hujja da za ta nuna haka kamar yadda muka sha faɗa kuma muke maimaitawa wanda ya ji ya ƙara ji wanda bai ji ba ya ji an kashe annabawa ma an kashe manyan mutane cikin sahabbai Allah yana cewa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun ashe kowane lokaci manzo ya zo muku da abinda zukatanku ba sa so shikenan wani bangare sai ku ƙaryata wani bangare kuma ku kashe su kaga ashe yahuda sun daga kashe annabawa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fa bashirhum bi adhabin alim lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah sannan suke kashe annabawa ba bisa gaskiya ba ashe kaga an kashe annabawa وكأيّ من نبي قاتل معه ربيون كثير أو تقرا قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين كاغد ودن آيوين دا سكي نونا أنك كش أنباوا أغايا أما دا دايبا متبجم وانا النبي دا يبي وبايا النبي دا أكا كشيبا يا كلا جماعة سأرك تاررك نتنا وادا بإن تكي نو نا كش ونا النبي كو أي تارم la'anta da tsinuwa ballantana har ayi sintiri ayi zanga-zanga a cikin gari ba mu taɓa jin wannan a tarihin annabawa ba duka alƙur'ani bai faɗa mana wannan ba kuma ba wanda ya faɗa mana wannan sannan bayan haka an kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya-manya a ciki ba har da ahlul baiti kamar irin Hamza ibn Abdul Muttalib kaga sahabi ne kuma ahlul baiti ne yana ɗaya daga cikin wanda suka tsaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka lokacin da kafirai Qurayshawa suke gallaza masa ya tsaya masa ya ba shi kariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kariya ba karama a gunsa ba aka zo aka kashe shi a yakin Uhud kuma mummunan kisa ma da bayan an kashe shi aka fasa cikin sa aka fidda koda abin nan hantar sa aka gatsa da sauransu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haushin abin da aka yi masa ya alkawarin cewa mu ma idan muka sake yaki da su muka kashe su sai mun yi musu gunduwa Allah ya ce a'a فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين الله يقول ما النبي إن ذاكوا عقوبة كو يد أكيمكم لا يأتي سيمني مسو قندوا قندوا شين تمثيل شعاء كو يد يد إلم وجه أكيمكم أما ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أما لا ذاكوا يحقوني شيء في الخير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وبغي سينونا مس حقولي اكي كما يغيا مس wanda kai hakuri ga irin yadda Allah zai ba su yadda zai yi da su alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan shine abin da aka sunnanta to banda wannan babu wani abin da annabi ya ce a rika yi in musiba ta sauka bai ce ayi wani taro ba bai ce a da kirji ba bai ce ayi bakin ciki a sa bakaƙen kaya a fito ayi tala'antar wanda suka yi wannan ba waɗanda suka aikata wannan wasunsu ma sun shigo musulunci kuma an karɓi musuluncinsu kamar Hindu bintu Abi Sufyan wanda abuna zaujata Abi Sufyan wacce ita ce ta bada umarnin cewa in an ganshi a kashe shi domin yana da hannu wajen kashe ɗan uwanta da mahaifinta amma da ƙarshe ta shiga musulunci kuma annabi ya karɓi bayanta har ma ta yi masa tambaya cewa inna ya rasulullah inna zauji rajulun shahih la yuqini min malihi ma yakfini wa yakfi abnai ko wa yakfi auladi yace Abu Sufyan mutum ne mai mammako baya bani abinda zai ishe ni da iyalaina ya'yana annabi yace to ki dauki daidai abinda zai ishe ku to kakki dauki abinda yafi bukatar ku daga dukiyarsa to kaga annabi ya karbi musulunci har tana fatawa ana bata ansa annabi yace ku kamo ta ba ita ce tai kaza ita ce tai kaza dan da al-islamu yajibu ma qabla to haka nan wahshi wanda shi da ya kashe shi ya dauki na dawainiyar kashe ba sayyidina Hamza din saboda shi aka ce in yayi wannan kisan za a yanta shi lokacin ba musulmi bane don haka shi ya fito yakin Uhud ba dan ayi yakin da shi ba sai kai dan kawai ya kashe Hamza kuma Allah ya bashi dama yayi wannan kisan lokacin da ya zo ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daina zuwa inda yake saboda an karbi musuluncinsa ba a ce kai tafi ka muta arni ba ai masa wannan ba an karbi musuluncinsa amma annabi ba ya son ganin sa saboda duk sanda zai ganshi zai tuna ko kai ne aka yi maka irin wannan wanda ya laifin ko da ka yafe masa ba za ka rika so kuma kuna haduwa ba zuciyarka za ta rika tuna maka ba wata ba ba maki wata rana ka faɗa masa wata mummunar magana kuma ka dau alhakinsa tun da ya tuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karbi musuluncinsa amma ya abin nan to shine ya koma ya gefe baya shigowa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma kullun tunaninsa me zai yi wanda zai zama ya zama kamar fansa ga abin da yayi na baya to kwatsam sai ga labarin Musailama a zamanin sayyidina Abubakar ya bayyana Musailamatul Kazzab wanda yayi da'awar annabci kwatsam sai gashi ya bayyana sai ya ce to tunda haka ne ya kashe mutumin da yake bawan Allah ne babba to bara ya kashe kuma wani babban makiyin Allah wataƙila zai zama hazihi bitilka an yi wanwan saboda haka ya fita yakin Yamama waqatul Yamama baya da wata niyya a zuciyarsa illa yadda zai kashe Musailama in ma za su yi mutuwar kasko ne su yi shi ne zai kashe shi to kuma haka shi nan ma ya nasara ya kashe shi to kaga musulmi sun ci gaba da ta'amuli da shi ana fita da shi yaki yana cikin rundunar musulmi da sauransu duk da cewa da shi aka yi kisan sayyidina Hamza to kaga anan ba mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida ranar kashe sayyidina Hamza ta zama ranar biki duk da gashi ma ahlul bait ne ko ana ja da cewa shi ba ahlul bait ba ma na ja ko wanda yake ja da wannan ko ka ja ka saki to saboda haka amma ba mu ji ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tara sahabbai ko a masallaci ko a wani fili a cikin garin Madina ko ya rika zagaye Madina da su ba ana daga kwalaye ko ana zage-zage ko ana tsine ma waɗanda suka kashe bal ma ya karbi musuluncinsu to kaga wannan ya nuna mana kenan ba daidai bane yin wannan ba addini bane da addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai yi dan ya fi ka san su shi ya san amfanin su shi yace kai ka so su ma ba dan haka ma ba za ka san ko su ayi ba shi ya nuna maka martabar su da falalar su amma bai yi wannan ba sannan aka zo aka kakkashe wasu daga cikin sahabbai manya kamar sayyidina Umar to ma tsallake sayyidina Umar tunda shi ba sa san shi da birnin ma kashe shi ake yi kwai ranar da take zuwa a shekara suna haɗuwa su yi murnar kashe sayyidina Umar shi kansa sayyidina Ali suna cewa shi ne madugun tafiyar to shi kansa kashe shi aka yi Abdurrahman ibn Muljim ya kashe shi ya yi shahada amma ba mu ga cewa sahabbai ko 'ya'yansa ma su Hassan da Hussein ɗin da Muhammad ibn al-Hanafiya da sauran 'ya'yan sayyidina Ali ba mu ga cewa sun mai da ranar kashe mahaifinsu ranar biki ba su rika taro suna zage-zage da tsinuwa da la'anta ba mu ga je a tarihi an yi wannan ba kuma wanda sai gaya mana cewa suna yin wannan duk ƙarya shi'a ba su yi wannan ƙaryar ba saboda ƙarya ce ake rana da kowa zai gani ƙarara ba za ta ɓuya ba haka ba su yi wannan ba sayyidina Husaini wanda shi suke yi ba wannan yana nan da rai an kashe sayyidina Ali shekara ta 40 an kashe sayyidina Husaini shekara ta 63 kaga tsakanin kashe uba da ɗan shekara 23 tsawon shekarun nan ba mu je sanda sayyidina Husaini ya yi zuga aka yi la'anta da zage-zage na kashe babansa, ko babansa bai da martaba ne sai shi, sayyidina Hassan bai yi ba. To kaga wannan ya nuna ba addini bane, in addini ne su za su riga ka dan sun fi ka san su yi addinin. Sannan bayan wannan, bayan kashe sayyidina Husaini, a cikin ƴaƴansa akwai wanda ya tsira kuma ya zama babba a musulunci a gurinmu, da su ma suna cewa shi ne malimami, wato shi ne imam bayan Husaini ɗin, shi ne imam na hudu, shi ne Ali ibn Husain Zainul Abidin. Ai Zainul Abidin ne an taɓa jin ya yi wani taron zaman makoki ko zuga ko yawo cikin gari yana zanga-zanga, ba mu taɓa jin wannan ba. Ko shi baya san babansa ne, ko shakka yana san mahaifinsa. To sannan ita kanta tsinuwa da la'anta, babu inda ta taɓa zama zikiri ko tasbihi a shar'anta ma wani zikiri, amma duk tsinuwa ce a ciki, babu wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddam, kada ku rika zagin waɗanda suka mutu, sun je sun iske abin da suka yi. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat, saboda haka sun riga sun je yanzu sun iske me suka yi. In kyakkyawa suka yi sun samu kyakkyawa, in ba kyakkyawa suka yi ba dai ma sun gani, dan me kai zaka zauna a nan kuma kana ta tsire musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lam ub'ath la'anan, ni ba aiko ni mai tsinuwa ba. Shi annabi yana nuna aiken shi ba a aiko shi da tsinuwa ba. To kai ina ka samu tsinuwa ta zama addini, kana zagaye gari da ita. Akwai sanda na yi wannan bayani a gidan rediyo, sai wani ya ce, sai wani ya yi wotet, wai to ya zan yi da tabbata ya da, wai an ce tabbata ya da a bila. Saboda haka wanda yana nuna a yi ta tsine, na ce to kai yanzu kana tasbihi da tsine wa Abu Lahab, kana zauna kana tasbihi kai ta jan tarbi, ko kana zagaye gari kana Allah ya tsine wa Abu Lahab, Allah ya tsine wa Abu Lahab, Allah ya tsine wa Abu Lahab, ba ka wannan. In kuma kana nufin haka ake nufi a ayar, to me yasa ba ka yi? Sai abinda ba a saka ba. In har kana nufin tabbace da tana nufin a rika tsine, a rika tsinuwa zikiri ne, to sai ka rika yawo shi ma duk shekara kana tsine wa Abu Lahab, amma ba kana yi ba. Ashe ka gaba wannan ma'anar da kake faɗa ba haka ne ba. Nan labari Ubangiji yake bamu, yana bamu labarin Abu Lahab ya yi asara ya taɓe, kamar yadda ya bamu labarin Fir'auna ya taɓe, bamu labarin Ƙaruna ya taɓe, Hamana ya taɓe, haka aka bamu labarin Abu Lahab ya taɓe. Sai mu maida tsinuwarsu ta zama zikiri, shikenan. Sai duk wani wanda Alƙur'ani ya magana ya taɓe, sai ka maida tsinuwarsa zama zikiri, kullum mu ga kana zagaye gari kana kiran sunan shi kana tsine masa. To ba mu ga kana haka ba, to ashe kaga kenan kai a kai kanka a gurin kama ba wannan yake nufi. Alƙur'ani duk wani harafi a cikinsa lada ne, saboda haka kana karanta labarin sa lada kake samu, ko jumlar da Ubangiji ya hikaito na kafirai, wanda hikaya ce yayi ga abinda kafirai suka ce, in ka karanta duk harafi daga cikin kana da lada. In ka karanta wa qalat al-yahud yadullah maglula wallat aydihim walu'inu bima qalu wa qalat al-yahud yadullah maglula, kaga wannan magana ce mara dadi, amma waɗannan haruffan da aka rubuta magana da su duk harafi ɗaya kana da lada goma a cikin su. Ka kwatanta alqur'ani da wani abu daban wanda kai ka kirkiro shi, ba ya da tushe, ba ya da asali. Saboda haka wannan ita ma bid'a ce wacce bai kamata ba, ta tattare mafasid da yawa, barna iri ta kunsa. Don haka ya kamata ƴan uwa waɗanda ban san abin da suke yi ba su sani, kuma su daina su janye. To bayan wannan sai kuma bid'ar da take fuskantar wannan bid'ar, ita ce bid'ar cika-ciki, har ma aka samu shi ma wani hadisin ƙarya cewa wanda ya yalwatawa iyalansa a wannan watan ko a wannan ranar, Ubangiji zai yalwata masa a shekararsa. To matsalar halin da Najeriya yake ciki yanzu, duk sanda kai magana yalwatawa, to shi ya samu bakin zaren kaya ya tsinke a gindinka ba. Yalwatawa cikin wannan hali da ake ciki, aka ce za a yalwata maka, ka yalwata rana ɗaya ka yalwata maka, babu shakka mutane sai su ta rubugun wannan. Shi ne wanda a gargajiya ake cewa cika ciki, wato ka cika wa iyalanka cikinsu. Saboda haka kuma Ubangiji sai ya cika maka cikinka duk tsawon shekara, ko ya cika maka aljihunka. To wannan hadisin bai inganta ba, malaman sunna duk sun faɗa cewa bai inganta ba. har ma ana tsammanin waɗanda suke da hannu wajen kashe sayyidina Husaini ko suka ji dadin kashe sayyidina Husaini su suka kirkiro wannan bayan sun ga abin da shi'a suka kirkiro na wannan zaman makoki da koke-koke su kuma sai suka kirkiro batun yalwatawa su waɗancan suna kuka waɗannan kuma suna walima suna baje koli suna bararrajewa to kaga duk shi musulmi duk ba zai zama cikin waɗannan ba don haka wannan hadisin bai inganta ba kuma yalwatawa iyali ana so ka yalwatawa iyali a koda yaushe da Allah ya baka dama Allah ta yi yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah kaga ubangiji bai kayyada abun ba da cewa sai wata rana duk wanda Allah ya bashi wadata to ya ciyar daga wadatarsa wanda kuma aka kuntata masa a cikin wadatarsa to ya ciyar dai abin da gurgurdan abin da Allah ya bashi haka ubangiji ya ce saboda haka kaga wannan ita ce wato turba ta farki wanda yake madaidaici wanda la ifrata wala tafrit ba zuzawa da guce gona da iri ba kuma sassauci da gazawa don haka abinda aka ce aka sunnanta a wannan rana shine azumin al-muharram azumin wato 9 na al-muharram wannan shine sunna ta zo da shi karara sanan duk wani abinda kuma za a zo da shi wani karara ne na mutane kamar irin taro da ake yi na wai zagayowar shekara a wasu gurare ma har a fitar da makudan kudi a kashi kudin al'umma maimakon a yi wa al'umma aiki da kudin a rana ɗaya sai wasu yi proposal kuma su cinye kudin don ba taron da yake cinye kudin ba don haka za ka je ka dawo ko fiye wata ba za a baka ba don haka amma kuma an yi proposal na sama da miliyan 10 to su shehinan da suka yi proposal din su za su raba kudin a junansu a yi ha babba ha ƙarami to kaga wannan shi ma bid'a ne ba inda aka ce a yi taron wai farkon shekara har a riƙa ibin kudin al'umma su yi da kudin aljihunsu mana amma sai a je taskar gwamnati a yi kudin gwamnati wannan kudin gwamnati din ya isa a gina wata makaranta a wani ƙauye ko a gina musu rijiyoyi wanda suke da buƙata to shi ma wannan ba musulunci duk wanda yake yi ya san abin da yake yi wani abu ne daban nashi ba wai musulunci yake ba don wasu guraren barazana ake wa gwamnatin ma in ta ƙi yadda ta fidda kudin a ce wannan makiyar shari'a ce sai a riƙa mata barazana da shari'a ana zare mata ido da shari'a to a fahimci wannan ba shari'a ba ce shari'a ba ta zo da wannan ba shari'a shine a ɗauki kuɗin nan a yi wa talaka aiki da shi shine shari'a a aje kuɗin nan inda ya kamata a aje shi shine shari'a sannan za ka ga wasu idan shekarar ta abin nan ta shiga a yi ta yin test ana maka murna da sabuwar shekara mutane su cika maka inbox ɗinka da wasiƙu dogaye ina maka murna da sabuwar shekara inda za a dubi abin a hankalce ma ya kamata a taya ni baƙin ciki ne ba murna ba saboda dukkan wani yini dukkan wata daƙiƙa guda ɗaya ta rayuwarka in ta tafi ta tafi kenan baka san me ka aikata ba ka yi wasu laifuffuka baka tuba ba ka yi taksiri cikin abin da Ubangiji ya ɗora maka na ɗa'a baka yi su ba ayyukan ma da ka tabbata ka yi na ɗa'ar baka da tabbas an karɓa ko ba a karɓa ba walazina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un kana sallah kana azumi kana zakka amma kana fargaba kana tsoro an karɓa ko ba a karɓa ba to sai gashi wani bangare na rayuwarka yana ta bangarewa yana ta tafiya kaga wannan ba murna za kullun kana ƙara kusantar lahira ne wani bango na rayuwarka ya faɗi kuma ba fa zai dawo ba ya tafi bi hasanatihi wa sayyi'atihi a kirawo ka kai tadabburi kai muhasaba ga kanka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malu wannan shine abin da ya kamata a gaya maka kai wa kanka muhasaba to amma sai a ci sai a yi ta maka happy new year ina wani happy ina happiness yake anan a yi maka jaji wani bangare na rayuwarka alhasanul basri yana cewa ya ibna adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka ya kai dan adam kai fa gaba ɗayan ka kwanaki ne duk sanda wani kwana ɗaya ya tafi to wani bangaren ka ne ya tafi al-auza'i in ya dauko ruwan alwala ya sa a gaba irin zai yi qiyamul layli ya dauko ruwan alwala in ya tuna mutuwa da tsayuwarsa gaban Allah bai san san da gaba ɗaya zai zautu ba zai iya tashi daga inda yake ba sai ya ji ana kiran sallah sai dai kawai ya ji ana kiran sallah saboda ya riga ya shiga wani hali na tararrabi da jimami yaya zai je fuskanci ubangijinsa to ana ga maka kullun kana ƙara fuska wato kusantar kabarinka ne wannan kwanakin da muke wucewa abun hawa ne da muka hau kullun shi kuma wannan abun hawan suku ya yake yana subhana zuwa ga lahira zuwa ga kabarinka baka san me ka kaddamar ba sai dai kai ta kyakkyawan fata kai abin nan kuma za ana wai happy happy ina wani happy da a ce ma za a rika tunatar da mutane abin da yake sunna su sani a ce kakka manta Muharram ya kama akwai azumin tasu'a akwai azumin ashura irin wannan tunatarwar da ta fi amfani ita ce abin da aka ce kai ake tuna maka kada ka manta amma kawai a rika yi maka wani sai gaya maka dogon text amma babu ma maganar azumin ma shi kawai wai farin ciki yake taya ka su duk wannan wani abu ne wanda ba shi da asali in har za ka yi test din to ka yi wa mutum text ka gaya masa cewa akwai azumin abin a tasu'a da ashura to in ka yi haka ka yi al'amuru bil ma'ruf wanda za ka samu lada insha Allahu a kansa wannan shi ne abin da na so dan faɗakar duk da dai na ga ya zama darasin a yau amma akwai buƙatar a faɗa ɗin kuma duk shekara mukan yi wannan faɗakarwa saboda wasu wanda suke zuwa sababbi ba su sani ba haka ya kamata sani wani kuma tsohon ne amma sanda aka yi watakila baya ganewa to amma yanzu zai gane wani kuma sanda aka faɗa gaggadi yake mu dawo karatunmu malam yana cewa wale haza yabbagi an yakuna ihtimamuhum bi kifayati ahli albayti alladhina hurrimat alaihimus sadaqatu akthara min ihtimamihim bi kifayati alakharina min as-sadaqa idan ba a manta ba Ibn Taymiyyah yana magana akan haƙƙin ahlul baiti daga cikin haƙƙinsu akwai haƙƙinsu na khumusi da ubangiji ya sanya musu na cewa idan aka samu ganima to a kasa ta gida biyar gida hudu a raba su mayaka da suka je suka yi wannan yakin sannan kaso na biyar din shi kuma sai Allah ubangiji ya faɗi yadda za a yi wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an ubangiji sai ya ce ku sani abinda kuka samu na ganima duk wani abinda kuka samu na ganima ganima shine abinda aka samu ta hanyar yaki to duk abinda kuka samu na ganima to ku sani fa anna lillahi khumsahu khumusinsa ɗaya bisa biyar ɗinsa na Allah ne da manzansa da makusanta wato abin nan dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun yi walidul qurba da marayu da miskinai wato fuqara'u talakawa sai kuma ibn sabili da matafiyi wanda guzurinsa yanki ubangiji sai ya ce wannan kaso na biyar ga yadda za a raba shi a ware ka san ubangiji a ciki ka san manzon Allah ka san ahlul baiti sannan kuma ka san marayu da fakirai sannan kuma ka san waɗanda suka guzuri yanke musu to wannan shine abinda ubangiji ya faɗa haka nan akwai inda Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil a cikin suratul hashr ubangiji duk abinda ubangiji ya bawa manzansa na fai'i tace dukiyar da aka samu ba tare da an yi yaki ba wato kafirai sun gudu sun bar dukiyarsu ba a yi tsaya an fafata ba to dukiyar da aka samu ta wannan hanya ita ce ake cewa fai'i to duk abin da aka samu ta hanyar fai'i shi ba ka san ganima ake masa ba kun san shi ita ganima ta mayaka ce sai kuma khumusi da ake fitarwa wanda ubangiji ya kasa su a cikin suratul anfal amma shi ta dukiyar fai'i to kamar yadda ubangiji ya ce فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دونتم بين الاغنياء منكم وبنجي سي يتي وندا دو ابين دا aka samu na dukiyar fai'i to ga yadda za aka sashi na Allah ne da manzansa da kuma zawul qurba wato dangin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai kuma marayu sai kuma miskinai sai kuma dan tafarki wato matafiyin da guzurin sa yanki kaga shi babu matan a ce za a kakkasawa mayaka shi kowane musulmi yana da haƙƙi a cikinsa matuƙar dai yana cikin mabukata ya je yaƙin nan ya je ya fita ko bai fita ba mayaki ne ko ba mayaki bane duk yana da kaso to a cikin waɗannan dukiyoyi guda biyu, dukiyar ganima da dukiyar fai'i, Ubangiji ya fidda wani kaso na dangin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da shi kansa manzo din daga ciki yake ci. Shine Allah, shine anan Ibn Taymiyyah yake cewa wali hadha, saboda haka yan bagi an yakuna ihtimamuhum bi kifayati ahli albayt alladhina hurimat alaihim as-sadaqa, wato ya zama himmar su shugabanni ko waɗanda Ubangiji ya ɗora wa ragaman mulki na musulmi, ya zama damuwarsu da abinda zai wadatar ya ishi ahlul baiti waɗanda aka haramta musu cin sadaka, ya zama ya fi yawa sama da himmarsu da suke da ita na su wadatar da waɗanda suke ba su ba daga kuɗin zakka. Akwai kuɗin zakka wanda aka ce su ba su a rabawa da sauran waɗanda Ubangiji ya faɗa, innama sadaqatu lil fuqara, wannan asnafu thamaniya da Ubangiji ya zana a suratul tauba, a ciki babu ahlul baiti, ba a ba su a ciki. To in an samu dukiya ta alfai'i, wato ta ganima ko kuma ta fai'i, to a ba su a ciki. In ba a samu ba, wato ba a samu ganima ba, ba a samu fai'i ba, to za a bar ahlul baiti haka nan su zauna cikin yunwa, an ce ba za a ba su zakka ba. To shi ne nan Ibn Taymiyyah yake cewa za a dauka cikin zakkar a ba su, saboda in ya zan babu wannan hanyar da za a samu wannan, to a dauka a can din a ba su. La siyama idza ta'azzara akhdhuhum min al-khums wal fai'i, musamman ma idan abin ba zai yi su samu ba daga cikin khumsi ko fai'i. In ma liqillati zalika, ko dai saboda karancin, wato saboda karancin wannan abinda za a samu din na fai'i din babu shi da yawa, ko kuma ma babu shi din gaba daya. Wa in ma zulmi man yastawli ala huquqihim, ko kuma wanda zai shugabancin ya zama azzalimi ne, zai mamaye dukiyar tasu ya cinye haƙƙin su. Fa yamna'uhum iyaha min wulatul zulmi, kamar shugabannin azzalimi, shugabannin zalunci da zasu hana su haƙƙin su. Fa yu'tawna min as-sadaqati al-mafruzati ma yakfihim, sai a dauka cikin sadakar da take ta farilla, wato zakka, sai a ba su abinda zai ishe su. Idza lam tahsul kifayatu min al-khums wal fai, idan har abinda za a ba su daga khumusi na ganima ko kuma fai'i ba zai ishe su ba, to ana iya daukowa daga cikin kudin zakka a ba su. Malam yace wa alal akhizina min al-fai'i min zawil qurba wa ghayrihim an yattasifu bima wasafa Allah bihi ahli al-fai'i fi kitabihi, a kafin wannan gaba yana da kyau a fahimci wani abu. Akwai khumusul ghana'im da khumusul ghana'im da kuma abinda ake cewa khumusul makasibi. Khumusul ghana'im wannan shine abinda alqur'ani ya ambata khumusi na ganima, wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu, wannan shine Allah ya faɗa karara a cikin suratul anfal, duk abinda aka samu na ganima kaso daya bisa biyar ana ware shi daga ciki kuma ake ibaro ahlul baiti. To amma tafiya da tayi tafiya, saboda mabiya addinin Shi'a sun shiga rigima da kowa, sun yi na shigaba da wasu mulki, suna kuma rigima da sauran mutane tunda suna zagin sahabbai, ta gaba wanda zai zauna da su zaman lafiya, to za a rika tsangwama su, za a tsade su, za ka sai sai zan ba su ba kuɗi a hannunsu, za ka ga dai su waɗannan shugabanni ba su ba su kuɗi ba, kuma in aka ba su suka karɓa sun tuna kansu a fili, kuma ku ce shugabanni na zalunci kuma karɓi kuɗinsu, haka ba su karɓa ba, su ma kuma ba su ba, saboda so suke su yi musu jubilki, ya shugaba zai rika taimaka mai sai masa jubilki da kuɗi, kaga ba zai yi ba. Sannan sauran jama'a ba za su ba su ba, saboda sun ba su kamar sun taimaka ma wanda zai zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ka ba su taimaka musu ba. To kaga anan dole ne a tsaya a yi tunanin ya za a tara kuɗi. To shine sai suka fito da khumus, al-khumus na al-makasib. Al-makasib shine duk abin da kake yi na sana'a, da ma abin da duk ka mallaka. Duk abin da ka mallaka, gidanka, motarka, in kana da mota, gonarka, kayan gidanka, wato kujeru ne, kayan kicin ne, a tufafin sawa ne, ta cokulunluka, ko alewa ka aje ta yara, ko mene ne kake da shi, za a yi lissafi a ɗauki ɗaya bisa biyar na abin da ka mallaka, daga ribar abin da kake tarawa in aka zo aka kaci abin da kaci a shekara, to sauran abin da ya ragowa aka zo aka samu, to za a yi maka lissafi, za ka bada daya bisa biyar wato kaga 20 cikin 100 kenan ko 20 cikin 100 wannan shine suke cewa al-khumus in kaji ana magana khumus a yau to kada ka zaci suna nufin khumusi wannan da Allah ya faɗa a suna magana wani khumusi ne da suka kirkiro to sai dai matsalar da aka samu da suka kirkiro khumusin da za a karbe shi guru kowa da kowa babu togaciya ko dalibi ne aka yi hutu kake dan sana'a to sai ka rikafar da khumusi tura garuwa kake yi sai ka fitar da khumusi a aski ba ba kake yi sai ka fitar da khumusi yankan farce kake yi ko bai kake yi ba maganar misali wai sai kudin ka ya kai kaza a in dai kana da wani abin da yayi saura bayan shekara ka ci abin da kace abin da yayi saura bayan shekara to zaka fidda masa wannan khumusi to wannan shine khumusi da shi'a suka kirkiro wanda babu shi a addini kwata kwata kuma suka bashi muhimmanci sama da madaraka wanda baya bada khumusi dan wuta ne wanda duk shi'a baya bada khumusi a gurin malaman shi'a dan wuta ne sannan wa za a bawa khumusi su malaman kuma duk kudin malami haka za a rika tara masa khumusi shi yasa suke rigima akan wannan matsayin na aya ayatul lahi ko wani marji'i saboda ba karamin kudi yake samu ba miloniya yake zama dole ne cimma rawanin da aka yi kokarin sa ya kai wannan matsayi ya zama shi za a rika kawo khumusi kuma khumusi ne kowa sai ya bayar ba maganar wai kai wannan fakiri ne a dan daga ma kafa ba mu daga kafa dole ka kawo lokacin kawowar yayi in ba haka ba ka ji irin hukuma da take jiranka sallar ka ma ba za a karba ba kamar yadda wasu masajidin suke faɗa sallar ma in kai ba za a karba ba saboda baka ba wa khumusi ba malaman su na farko sun yi magana akan khumusul ghana'im ina zai tafi tunda Allah ya ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa ana lillahi khumsuhu wa lirrasul manzo shi yake karba lokacin yana nan bayan ya tafi waye zai karba to sun yarda cewa imam wanda shine ma'asumi mara sabo mara kuskure shi zai rika karba to shikenan sun ce suna da a'imma guda 12 na 12 babu shi domin an ce ya bata ak tun yana dan kankani aka neme shi sama da kasa aka wai ya koye saboda tsoron zaluncin azalimai kasu kashe shi shine al-mahdi al-muntazar nasu wanda akwai inda zamu zo mu yi dogon magana akan sa cikin wannan karatu to saboda haka shi wannan mahdin tun yana dan mai yana jaririn sa ya bace shekara huɗu ake cewa ko shi ko kasa da haka ko saboda haka ya bace ba a san inda yake ba kuma ba wanda zai ta gan shi to tunda imam ne zai rika karba khumusin yanzu kuma imam ya bace waye zai rika karba to nan ne aka shiga haita baita kamar yadda al-mufid yake cewa sai suka shiga cikin dimuwa wasu suka ce kawai shikenan ya karaya kawai wannan haƙin ya zubi ya faɗi wasu suka ce a'a a rika binne shi a ƙasa wai a rika binne shi a ƙasa saboda lokacin da zai bayyana shine ƙasa za ta rika fito masa da taskokinsa abinda wasu suka ce kenan wasu kuma suka ce a'a ba zai yi a binne shi a ƙasa ba don kamar kuɗinmu na naira ka binne shi a ƙasa kaga ya lalacewa zai yi kuma a yanzu ka binne gobe za ka zo ka samu an haƙi to sai wasu suka ce to su suna gani yadda za a yi kamar su al-mufid su at-tusi su ra'ayinsu yadda za a yi maimakon a binne shi a ƙasa kai na ibn imam tunda akwai nuwa akwai masu wakiltar liman wanda yake shi bataccen akwai masu wakiltarsa su masu wakiltar sadin nan su za su tsaya a matsayinsa suna yin abubuwan da ya kamata a ce in yana nan yayi su suke zuwa su tattauna da shi ya babba su shawarwari su dawo su ci gaba da gaya mu mutane to sai aka ce su rika karba to amma sun karba su kai masa karban da ba zai yi ba to sai aka ce su rika ajewa in har Allah ya sa a zamanin shi wannan na'ibin limamin ya fito to sai a danka mishi kudin sa in kuma bai fito ba har mutuwa ta zo wannan na'ibin to suka ce sai yayi wasiya ga wanda zai mai kujerar sa magajin sa kenan ce to gashi nan dukiyar nan ta imam tana nan a ajiye don haka in ya bayyana a zamaninka ka danka masa kayansa to haka za a yi ta yi shi ba wannan in ya mutu yazo mutuwa abin da yayi wasiya ga wanda yake gaban shi har a zo lokacin da za a to wasai suka ga kai wannan a aikace ba zai yiwu ba dan kana wasiya wata rana zaka yi ma wani mahandamin wasiya saboda haka sai aka ga cewa kawai a halatta musu shi kawai sa iya ci kaga shikenan sun samu wata dama to wannan khumusul ganaim kenan to amma tunda ba yaƙe yaƙe ake ba wani abu ake ba kaga babu magana khumusul ganaim to ya za a yi shine aka kirkiro wannan khumusi shi kuma wanda ya kera zakka ma dan kaga zakka ita biyu da rabi zaka bayar cikin 100 zaka bada kaso 1 bisa 40 a zakka amma wannan zaka bada kaso 8 ne bisa 40 kaga yanin nan ka zakka sannan shi bai da nisabi ko nawa kake da shi ko kayan jikinka sai ka fitar musu sai ka kimanta su ka fitar musu saboda kaga ba maganar a ce wannan na abin nan haƙi ne na talakawa da za a karbo daga a zakka ita ana karbo ta ne daga masu kudi a ba talaka ko to khazu min agniyahum wa turaddu ila fuqara'ihim to shi ko musiba haka bane shi kowa ma zai bayar kuma kudinka ba sai sun kai nisabi ba ita zakka ai sai kudinka sun kai wani nisabi ko sannan zata zakka zata wajaba a kansu to a ita shi khumusi ba maganar nisabi ko me kake da shi sannan zakka akwai abin da ba za ka fidda wa zakkan ba yanzu kamar gidanka na zama baka masa zakka ko miliyan nawa ka kashe wajen gina su ba a cewa duk shekara a zo a yi lissafi gidan nan zai kama nawa a fidda zakkar sa babu wannan motar ka da ta hawa ko miliyan nawa ka saye ta ba a yi mata kima a ce ka fidda zakkar ta haka nan gonarka za ka fidda zakkar abin da ka noma ne in baka yi noma ba ba a zuwa a ce a yi lissafin gonar da an tashi sayar da ita nawa za ka kama a yi mata kuɗi kaga a zakka duk babu wannan to amma fa a khumusi duk akwai wannan don haka ka kaddara kana da gida wanda zai yi miliyan 3 kana da mota wacce za ta yi miliyan 3 kana da gona wadda za ta yi miliyan 3 miliyan 9 kenan ko sannan kana da miliyan 1 miliyan 10 to za ka bada miliyan 2 za ka bada miliyan 2 wanda in zakka ce kaga waɗannan ukun miliyan 9 duk babu zakka a cikinsu a miliyan 1 ɗin nan za ka fi da 50,000 kaga khumusi fa ya lillinka zakka ba magana ba ma abin nan zakkar khumusi ɗaya sai abin nan khumusi sau ɗaya in wani ya bada shi sai ta yi masa zakkar shekara 80 to amma matsalar da aka fuskanta a miliyan 125,000 ne na haka ne lissafin ko khumusi abin nan ɗaya bisa 40,025 na to kaga ma ashe an ƙara ne ƙasa 25,000 za ka fidda a miliyan 1 to kaga duk wannan kima da shi khumusin yake da shi da yawan wannan da yake da shi da yadda ya mamaye rayuwar kowa sai ya yi shi inda ya yarda da shi a sai ya bayar to sai kuma ya zama na a alkur'ani ba inda aka faɗe shi zakka aka yi ta faɗa ga ta ita kaɗan ce in ka kiyasta ta da shi amma ba a faɗe ta ba akwai matsala anan saboda haka sai suka ce ai Allah da yake wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wannan ganimtum din gana'im abin nan khumsul makasib ma ya shiga ciki saboda haka abinda ka samu ma shi ma ya shiga tare da cewa ayar ba aya ta sauka cikin suratul anfal suratul anfal ta yi magana yaqin badar da abubuwan da suka shafi yaqi ta ma bude da magana ganiman ne yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul saboda ta fara buɗewa ma da maganar ganima ne suna tambaye ta maganar anfal anfal shine ganima abinda za a bawa mutum na ganima ko zai samu na ganima to amma sai suka ɗauke ta sai suka maida ita ga wani abin da kwata-kwata ma babu inda aka yi maganarsa wato misalin da zai muku a nan da lokaci ya ƙure ku fahimci yadda abin ya zama da rikici kai ne ka bawa mutum bashin miliyan 1 sai ka kuma bashin 100,000 amma da ka tashi masa wasiƙa na ka tuna mishi bashin da kake kansa duk wasiƙun da kake aika masa ka aika masa wajen wasiƙa ta kai 30 amma duk magana 100,000 ka kake baka magana miliyan 1 hankali zai karbi wannan kana bin mutum bashin miliyan 1 ka kuma bashin 100,000 amma duk wasiƙun da ka rika yi masa na tunin bashinka saboda lokaci yayi da zai baka bashi da zai biya ka bashin ka maganar 100 kawai kake ta masa hankali ba zai karbi wannan ba ko kuma in ka tashi masa maganar 1,000,000 din a wata wasiƙa kwaya daya sai ka kawo zancen 1,000,000 amma shi ma ba haka a fili ba ko kana maganar sayan gida ko wani abu sai ka tuso maganar 1,000,000 hankali ba zai karba ba to kamar haka ne yadda shi a suka dauki kumusi na kumusul makasib sannan kuma sai ya zama da babu wata aya ta alqur'ani da ta yi maganar sa sai wata aya da aka yi maganar khumusul ganaim wanda suke kurin bankara ta koma sun khumusul makasib amma ga ayoyin tili da suke maganar zakka tare da cewa nisbar abinda zaka fitar na zakka bai taka kara kariya ba in ka hada shi da abinda zaka fitar na khumus kaga hankali ba zai karbi wannan ba da ya kamata ya zama maganar khumusin dan ta fi yawa saboda ya fi yawa abinda za a fidda percentage din za a fidda ya fi yawa 20 cikin 100 ba kadan bane ya ninka wannan 8 to sai ya zama da babu wannan sannan akwai inda Allah ya yi maganar abinda kuke tsoruta makasib din naku akwai inda Allah ya yi maganar wannan yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard kaga anan aka yi maganar kasbu amma ba a kawo shi da wannan sigar da su suke magana ba ana maganar abinda kuka samu kuka tsoruta da abinda kuka fito ku ciyar kamar irin a ce ku bada taimako amma ba a wajabta wa mutane khumusi ba 1/5 a cikin ayar kaga ashe kenan abinda ya shafi kasbi abinda kake samu na dukiya ubangiji ya kuɗaitar da mu mu ciyar fi sabilillahi ko ba a ce ga wani wanda sai shi zaka kawo ba sanda ita zakka kamar yadda muka ce fuqarau ake bayarwa amma waɗannan agin yawo ake ba fuqarau ba kullun su ake ba shi fakirin ne ma zai dauko ya kawo musu kaga aka san zakka kenan zamu dakata a nan lokaci yayi amma insha Allah sati mai zuwa bi iznillah zamu dora akan inda muka tsaya inda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi washabihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دنقنا دا للمحاضرة داك شو إني قارن بياني أكي هذا قارن بياني أكن أبنى بأيبا أبنى أكي إني كي قارن بياني أكن سا هو داك ينزو سيدي إيشي كوي دوات أن دا سكي ما أورتا سابابي دا صوففي دا ما سجلن أماني muna da tsofaffin hannu muna da sababbin hannu akwai kuma yan jiran tsammani to ai kokari sai aje sakon da fatan abinda za a fada Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu gaba ɗaya da shi wanda yana cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam na yadda da abinda kake fada daga alqur'ani da kuma hadisi na komo ahlus sunna sai yan uwa su taya mu da addu'a Allah ya ƙara tsayar da ni a ciki kuma Allah ya cece sauran yan uwa na su dawo amin amin da haka muna maka addu'a kuma muna fatan duk abinda ya wuce na baya da kai ubangiji zai canza maka su zuwa hasanat kamar da Allah ya ce fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat muna fatan ubangiji ya sakanka maka da hasanat akan abinda kai na baya kuma ubangiji ya baka kafiya da jajircewa akan wannan tafarki namu tafarkin sunna ba kamar sauran tafarki bane shi sai an yi hakuri saboda masu kokarin batarwa din suna da yawa ta ko ina ana kawo mutum farmaki a ga an raba shi da tafarkin Allah don haka sai ya jajirce ya hakuri kuma sannan abu na gaba da nake so ka ƙara sawa a zuciyarka shine yin kokari da fafutuka wajen ka ceto da wasu wanda ka san cewa suna bin wannan hanyar musamman in akwai wasu wanda kai sanadiyar shiga su ciki to yi kokari kaga cewa sun fito in har Allah madaukakin sarki ya rubuta musu shiriya sai kaga cewa sun bari sun dawo kuma da fatan mu da muka samu kanmu a cikin wannan tafarki na sunna za mu ci gaba da yi wa Allah godiya kuma mu roki Allah ya bamu kafewa a cikinsa wannan yana cewa hadisin Abdullahi dan Abbas حديث عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ده كي بياني اكن صلاه التسبيح شين يا انغانتا كوكما سنن كوما يا متون زي يي wannan sallar wannan hadisin salatu tasbihi magana mafi ingancin ta malamai bai inganta ba, hadisi ne bai inganta ba, ba zai yiwu ba sallah mai irin wannan sifa da ta saba wa sifofin salloli duka, kuma ta ki tabbata da wani hadisi kyakkyawa sai dai ai ta kamaka ne a ce wannan duk da akwai magana in an hada shi da wannan an hada shi da wannan asul ne min usulin min usulul shari'a, tunda ta zo da wani asul sabo wanda ya saba wa salloli. Don haka magana mafi inganci wanda ita ce kuma da yawa daga cikin malamai magabata suke kai shine bata inganta ba. Akwai wanda suka inganta hadisi salatu tasbihi daga baya-baya, amma dai magana mafi rijiya bata inganta ba, don haka ka hutar da kanka. Wannan kuma yana sannan kuma yake cewa idan matafiyi yana sallar kasar sai lokacin sallar ya kama shi garin da yake bakunta, sai kuma bai sallar ba har ya dawo gida, shin zai yi ta ne kasar ko zai cika? In ka dawo gida shikenan ka zama dan gida, saboda haka zaka cika sallah ne. In zan tashi daga nan Kano lokacin sallar asar yayi amma ban yi ta ba sai na shiga Kano, ba zan ce zan yi ta kasar ba, wannan kasar din yanzu ta zama cikawa. Sannan wannan yana cewa ina da tambaya ne akan abinda ake karantawa a tsakanin Fatiha da sura, don na ga limamin liman na harami na Makka da masallacin Madina suna karanta wani abu a wannan dan tsakanin. To kaga da shi ka tambaya, tunda shi kaga yana karantawa. Akwai maganar karatun Fatiha bayan liman, idan liman yana karatu kana sauraron karatunsa kana jin karatunsa, shin kai ma mamun sai ka karanta Fatiha ko kuma sai ka karanta ba? To akwai sabani na malamai akan wannan, shin wajibi ne ga mamu ya karanta Fatiha in yana bin liman ko ba wajibi bane? Magana tsakatsake tunda ba guri bane nan mai dogon bayani, shine idan mutum yana jin karatun liman, to karatun liman ya tsaya masa a makofin karatunsa, shi abin da yake wajibi akan sa ya saurara. Idan baya jin karatun liman saboda sallah ce sirriya, wato kamar azhar da al'asr, kaga ba a bayyana karatu a ciki, don haka baka jin karatun liman, to kai anan zaka yi naka, zaka karanta Fatiha da abin da ya sawwaka na sura. Ko kuma kana bin liman a sallar da ake bayyana karatu amma kana nesa ta inda karatunsa baya zuwa maka, ko saboda misali an ɗauke wuta ko speaker ta lalace, kaga zaka daina jin karatunsa. Sai dai idan ya yi ruku'u zakaru su ga sanar da kai cewa an yi ruku'u, to kaga anan baka jin karatunsa, to anan kai ma zaka nan ma zaka karanta, saboda abinda ake dora maka na sauraro idza qara'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yanzu babu baka jin karatun bare kai shi ka saurara, don haka anan ma zaka karanta. Amma in dai har kana jin karatunsa to ba tilas bane sai ka karanta. To akwai wanda sun tafi akan wajibcin karatun Fatiha, sawa'un ka ji karatun liman ko baka ji ba, saboda haka ko a sallah jahriya ne sai ka karanta. Daga ciki akwai Hanabila da waɗanda suka yarda da wannan ra'ayin. To su wannan limamai da kake bi sun yarda da wannan ra'ayin na wajibcin karantawar. To wajen a baka damar ka karanta din shine suke in ka san gama Fatiha sai su dan yi wannan shuru din, kai kuma sai ka samu dama sai ka karanto Fatiharka, tunda su sun ce wajibi ka karanta. To taƙila kai musu rigima cewa to kun bar na yi karatun ne bayan daga fara ko kuma abin nan, to sai su ɗan yi wannan shuru ɗin. Akwai hadisi da ya zo na Samura ibn Jundub wanda yake cewa annabi yana yin wannan shuru ɗin amma bai inganta ba. Hadisin mursal ne, hadisi ne bai inganta ba, mursal Hasan al-Basri ne wanda bai inganta ba. To galibi akwai wanda su suke da wahamin cewa ya inganta, shi yasa har suke yin shuru ɗin, inda za ka ɗan taɓa su za su kawo maka hadisin. Amma bisa bincike na ƙalaile cewa na hadisi wannan bai inganta ba, don haka babu maganar shuru. Annabi baya shuru tsakanin Fatiha da sura, don haka ko da ka ga limamin harami ya yi ba hujja ba ce. Wannan ce wato kimar tafiyar sunna, ita tafiyar sunna ba mutane take duba ba, ƙarfin hujja take duba, ba mu da wani mutum da za a ce kawai duk abin da aka ga ya yi, ka san wasu duk abin da aka yi a Makka sai zo su yi maka hujja da shi, ai na ga a Makka ma a Makka ba an yi, to wannan ba hujja ba ce. Ko azabanin sai Imamu Malik an ja da shi akan aikin mutanen Madina, ya kawo maganar hujjiyatu ahli al-Madina, hujjiyatu qawli ahli al-Madina ko ijma'i ahli al-Madina. Malamai da yawa sun ja da shi akan wannan, bare yanzu da al'amura suka lalace suka burbace, kaga ba za ka yi hujja da wannan ba. Saboda haka ba hujja bace koda ka ji ana yi, kai tambaya, kuma yadda kai tambaya din yana da kyau. In wani ne shikenan shi ya gama samun hujja, sai kafin limamin Madina ilimi ne. Wannan kuma yake cewa ko ya halatta wanda ya taimama ya yi sallar dare da ita, kuma har ya yi sallar asuba da ita. Sannan Nabi ya ce wanda ya taimama zai iya zama a cikin masallaci na wani dogon lokaci. Sannan ya sake cewa ya halatta a yi taimama daga nesa ko sai an yi kusa da masallaci. To shi wannan ya ɗauki taimamar daban da alwala. Taimama tana wakiltar alwala ne, saboda haka duk abin da ake yi da alwala ana yin sa da taimama. A bisa magana mafi rinjaye wacce kuma dalilai suke goyon bayanta shine taimama ba ta warwarewa sai da abin da alwala take warwarewa da shi, sai kuma samun ruwa. Idan kai taimama ka samu ruwa, to shikenan lokacin da ruwa ya same ka, kamar yadda Allah ke cewa fa in wajada al-ma'a falyattaqillaha wa liyamassa bishratahu, da zarar ka samu ruwa to ka ji tsoron Allah ka zuba shi a jikinka, wato kai alwala. Don haka da zarar aka samu ruwa taimama ta warware. Amma in ba a samu ruwa ba, to abinda ka san yake warware alwala, to shine zai warware taimamarka. Saboda haka zaka iya yin sallah ko na wace, mutakar dai baka zo da wani abinda zai warware maka alwala ba. Da wannan taimamar zaka yi salloli biyu, zaka yi sallah da nafilfilinta, zaka yi qiyamul layli idan alwalarka ba ta warware ba, kuma baka samu ruwa ba, zaka iya yin sallah asuba. Sannan zaka yi taimama daga gida ka zo masallaci, ba sai ka zo kofar masallaci baka daki kasa. Wannan ba shi ne ba. Waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.